إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساتي هدواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الجمعة أنا بروفيسور إيغوندو da ke a nan sabuwar unguwa a Kila a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nufin watan Ramadan yau Juma'a 9 ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Ahzab jiya mun tsaya aya ta 31 يوضع متاش آية كفلة كندا ديو يا نساء النبي لسنك أحد من النساء أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لسنك أحد من النساء فلا يطمعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا
Allah yana magana ga matan annabi jiya sallallahu alaihi wasallam jiya mun ji zaɓin da ya ba su aka ba su zaɓi su zaɓi Allah da manzon shi da ranar lahira ko su zaɓi jin daɗin duniya suka zaɓi jin daɗi suka zaɓi Allah da manzon shi da kuma a gidan lahira daga nan sai Allah ya ji kiran su ya nisa annabi ya su matan annabi Allah na gaya musu wasu abubuwa da suka keɓanta da su da girman su da ɗaukakar su da wasu abubuwa da suka keɓanta da su wanda suka sha bamban da sauran matan duniya a jiya sai abin da muka karanta cewa duk wanda ta yi zunubi cikin su ta yi zo da alfasha bayyananna za a ninka mata azaba wannan mai sauki ne ga Allah haka duk wanda ta zo da aikin kwarai ta yi ma Allah da manzon shi biyayya to kuma za a ba ta ladarta har gida biyu kuma Allah ya mata tanadin arziki mai girma a gidan lahira sai Allah ya ci gaba da cewa ya nisa annabi ya su matan annabi na tunna ka ahadin minan nisa'i ku ba kamar kowa kuke ba cikin mata wato girman ku da darajar ku da ɗaukakar ku ta wuce ta kowa ma ku kun ci kowa na tunna ka ahadin Allah da ke na tunna ka wahidatin ba sai ce na tunna ka ahadin bancin mata ne ake magana da su saboda na tunna ka ahadin ya fi zama min alfazul umum ana cewa ahadin ana nufin da namiji da mace da dabba da ƙwaro duk ana iya amfani da wannan lafazin kamar ka ce ku ba daidai kuke da kowa ba wannan ya fi gamewa duk da mata ake nufi za ka sai Allah ya zo da cewa minan nisa'i na daga mata ake nufi wato ku ba tamka kowa kuke ba amma na daga mata in ittaqaytunna idan kuka samu takawa kuka samu kiyaye dokokin Allah fala tahdha'na bil qawli kada ku sassauta murya kada ku kashe murya fayatma allazi fi qalbihi marad sai wanda adda ciwon rashin lafiyar munafuci cikin zuciyarsa sai ya sa rai gare su sai ya ji daɗin muryar su sai ya ji kun kare mai murya sai ya yi tsammanin wani abu daga gare su don shi mace muryar ta ba al'aura bacci akan kauli mafi inganci abinda al'aura abinda a haramun shine karerai murya don shi mai ahalar yake cewa wannabaru ilal ajnabiyyati sai ce watalazzuzu bi kalamiha jin daɗi maganar ta ne ba wal kalamu biha ba ba magana da ita ba ne ita muryar mace ba al'aura bacci ana iya magana da ita abinda da matsala ita in ta karye murya ta yi haramun nan Allah ke fala ta ba'na bil qawli kada ku kare murya kada ku sassauta murya in ta yi haka ta yi laifi shi kuma wanda ya ji murya ta burge shi shi ma ya yi laifi shi ne shi kuma mai ahalari ke magana cewa wasallallahu bi kalamiha da jin daɗi da maganar mace don haka mace murya ta ba al'aura ba ce abubuwan da suke aukuwa yau za ka in ta zo sallah za ka iya bayyanawa wajen sallah in tana ba mata wanda sallah za ka iya karatu don murya ta ba al'aura ba ne yau abubuwan da ke aukuwa sai mace ta shiga aji ta shiga university ta shiga cikin rediyo ta yi muɗali a musulunci ta yi musabaka duk ta gama ta je kasuwa ta yi ciniki sai ta dawo gida daga ita sai mijinta sai ta yi karatu magai ba a ceci muryar ta al'aura ce kai ya ji muryar ta muryar ta kira ta dukkan duk gari kowa ya jiya alƙalin musabaka yana sa ta ira da rubi duk agaba da kuma miki ke kira karatu alƙur'ani ko kira sallah sai ki ce mu ne ki al'aura ta ba al'aura ba ce amma dai abinda malamai suke cewa an taho an al'adanto tun daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yanzu mace ba ta ɗaga murya kamar namiji da namiji ke yi mace ba ta yi don shi ko mace ta dai ta ba mata ƴan uwanta sallah ba ta ba maza sallah kuma babu buƙatar sa microphone sai an ji tana ba da sallah sannan kuma don shi ko ga mata ba su kiran sallah akan ƙauli mafi inganci mata ba su kiran sallah don shi ummu waraka hadisi suna cikin sunna Abi Dawud da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ta liman ta dinga ba mutanen ta sallah mata ƴan uwanta sallah sai aka aika mata mai kiran sallah muazzin ummi waraka ake ce mai mai kiran sallah shi ne miji ne ya je kiran sallah saboda mai kiran sallah yana so a kashe murya ta yi daɗi a ɗaga ta kai ko ina wannan ba ɗaya daga cikin ɗabi'un mata ba ne sai kasance shi ya kira sallah ita ta ba da sallah saboda ne saboda muryar ta ba a so ta ɗaga kamar ta namiji don shi ko cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim yake at-tasbihu lin-nisa'i at-tasbihu lir-rijali wat-tasbihu lin-nisa'i qala az-zuhri ya'ni fi salati ya zo sallah illi man yayi ba yayi kuskure to maza sai su ne subhanallahi mata kuma sai su ne shadi wannan fa in ya tashi da raka'a ko kuma misali ya yi raka'a biyu ne mutum ya zauna ya tashi ko kuma ya yi raka'a biyu ya sallame ko wani abu haka amma in ya yi kuskure karatu alqur'ani suna iya gyara mai mace na iya gyarawa mutum yana sallah da mace mutum yana sallah da mata tai da ƴaƴa ne mutum yana limamin mata kamar idan aka a university mace akwai masallacin mata sai a ga musu namiji ba su sallah ina cikin karatu sai ya kage sai akwai macin da ta haɗa ta tana iya tassan mai ka karanta mai ba laifi ba ne ba laifi ba ne daidai ne don haka dai abinda aka kure shine falata wa'na bil qawli mace tana iya haka ne na taɓa ba ku labari akwai babban malami ban iya tuna suna ne babban malamin jami'a dai ne professor ne na wata cikin jami'o'in Saudi Arabia wata muka yi aikin hajji tare da shi amma aka ɗauka ni matsayin mai fassara shi aka ɗauka matsayin mai wa'azi ga alhazai yana wa alhazai wa'azi ni kuma sai in fassara da Hausa to wata ran sai ce mini wata mun dawo da wajen jifar jama'a sai ce mini garin mu mata na karatu da yawa yace ka san Sheikh Abdulrazzaq Professor Abdulrazzaq bin Abu Musin Abbas in Sheikh Abu Musin Abbas ya taɓa zuwa garin mu yayi wa'azi sai yayi kuskuren hadisi wata mata ta gyara mai cewa hadisin da ya faɗi yayi kuskure sai ta lalle kira karatu saboda baba ne shi ne babban malamin hadisin duniya shi ma babban malami ne yana nan tafani suna nan suna yawo fiqhul aqiyati wal arkan fiqhu asma'illahi wal husna da sauransu dai suna nan suna ta yawo to mace tana iya karatu mace tana iya ilimi tana iya nima da miji gyara tana iya amma dai ya kasance cikin haddi wanda shari'a ta yarda da shi ya zan babu iyaka in sallah ne annabi ya faɗi cewa sai dai ta yi tafi domin kada muryar ta ya kasance ana jin ta da yawa duk da muryar ƙauli mafi inganci ba al'aura ba ce abinda al'aura shi ne kashe muryar fala tahbana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad ta wanda adda rashin lafiya ta munafiki sai ya yi tsammani gare ku ko wanda adda rashin lafiya ta saɓo domin wa'innan ummahatul mu'minina ne matsayin iyaye suke ga mu'minai wa'innan wa'inda Allah ya haramta a kalla ne wa'inda Allah ya haramta a aura ne don shi lokacin da muka zo annabi wa auladul mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum muka ce iyayen mu'minai ne su gefen girmama su da karrama su da haramcin aurensu amma ba uwaye mu'minai ba ne ba su ɗaukan matsayin iyaye ta hanya haramta kallon su haramun ne an buga musu ayar hijabi ta hanyar jin muryar su jin daɗin muryar su haramun ne ta hanyar kulwa keɓance su da keɓanta da su haramun ne wanda duk mahaifiyar mutum wa'innan abubuwan ba haramun bane gare shi sai Allah ce wa kulna qawlan ma'rufa ku faɗi zance na ƙwarai mai kyau wanda yake shi ne daidai za ka mace ba laifi ba ne ta faɗi zance wanda yake daidai abinda an laifi shi ne ta kashe murya ta yi yadda za a ji daɗin muryarta sai Allah ce musu ne
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ رَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ
Sai ce wa qarna fi buyutikunna, kuma ku zauna a cikin gidajenku. Wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula, kada ku yi fita tsayin fita ta matan jahiliya na farko. Wannan aya ita ce asali ga cewa mace ya kamata ta zauna a cikin gidanta ne. Asali ga mace shine gidanta ta zauna. In akwai lalura ko akwai bukata, bukata shine abin da bai kai lalura ba, to yana halatta mace ta fita daga cikin gidanta. Amma asali shine mace ta zauna gidanta. Kuma wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da yake wahala yanzu. Yanzu an yi kusa zama mace ta fita, namiji ya fita, ya buga roba, roba ne ya fita, ita ma ta shiga keke na ta fita, ko ya ɗauke ta da mota ya aje ta ma'aikatarsu, ita shi ma ya wuce ta su ma'aikata. Abin ya yi kusa ya zama kamar shi ɗaya daidai, har ya kai an gayyace mu yi magana game da haƙƙin mata. Abin da ake so a ce mana mu ce a bari su fito su yi aiki. Fito su yi aiki ba laifi ba ne, amma asali shi ne su zauna cikin gida. Wanda ke wannan asali in ka ce shi, sai ya kasance cewa mutane suna ta ganin cewa ba daidai ba ne, an kawai mata ba gaskiya ba ne. Mace asali shi ne ta zauna cikin gida, duk da aiki ta fita ba shi ne asali ba, duk da aiki ta fita ta je aiki ba shi ya fi ba. Abin da ya fita zauna cikin gida, tare da cewa yana halatta ta fita wajen aiki in ta cika sharuɗa. Kuma wannan shi ne shari'a ga duk annabawan da suka wuce cewa mace gida take zama. Kai tun ma kafin a halicci Adam ya zo duniya, tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam, ya halicci na Hawwa'u daga gare shi, ya umurci shaidan ya yi mishi sujuda, shaidan ya tsinai sujuda, da Allah ya zo yana introduction tsakanin shaidan da kuma annabi Adam. Annabi Adam da mata sai gefe ɗaya, shaidan gefe ɗaya, ni Allah ya ce musu kulna ya Adam inna hadha yahmilu laka wa li zawjika. Kundi mai Allah ya ce kulna ya Adam, fa kulna ya Adam, sai muka ce ya kai annabi Adam, inna hadha aduwwun laka wa li zawjika, wannan da kake ganin shaidan aduwwun laka, maƙiyinka ne, wa li zawjika, da matarka guda nawa aka yi magana kenan, biyu. Yala ce fala yukhrijannakuma min aljannati, kada ya fidda ku biyu daga aljanna. Yala ce fatashqa, sai ka ɗauka wahala wajen neman abinci. Allah bai ce fatashqa ya ba, ga ayat duk yakin mutum biyu ta zo, aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati, sai Allah ya ce fatashqa. Kaga tun an kandawo ashqa'u ni ashqa'u, wa wahala wajen neman abinci. Fa'arun thumma arun thumma arun shaqa'ul mar'i min ajli fa'ani, ya kasance kafita kana nema asali namiji ya fita neman abinci, asali a fita neman abinci aikin namiji ne. Allah ya sa namiji ya yi gije, ya je ya yo ya auri mata, ya kawo mata tufafi, ya kawo mata abinci, ita kuma ta zauna a cikin gida. Saboda ne wa qarna fi buyutikunna, wannan shine asali. Annabi Musa, in mace akwai lalura da hujja da za ta fita tana iya fita, annabi Musa da ya zo ruwan Madiyana ya ce wa'innan matan guda biyu, qala ma khatbukuma, da annabi Musa ya ce matan guda biyu inda rijiya, qala ma khatbukuma, ne labarin ku, ga mata sun fito ɗiban ruwa, qala salan fi hatta yajra al-ri'a, ba mu shan ruwa sai masu ba da ruwa sun wuce. Sai suka kawo hujjar fitowa, suka ce wa abuna sharhun kabir, yanzu akwai lalura a gidanmu, babanmu bai fitowa ɗiban ruwan nan, saboda ya tsufa sosai, inda bai tsufa ba ga shi ya kamata ya fito ɗaukar ruwa. Don haka in akwai hujja, akwai lalura, akwai haja, akwai bukata, mace tana iya fita daga gida ta tafi, ba laifi ba ne. Amma ta sani cewa asali shi ne mace ta zauna cikin gida, wadda ta zauna cikin gida tafi wadda ta fita tafiya ko ina ta tafi ko masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tafi tayi sallah isha'i daga dare da kowa da ganinta ya ga ka zanna cikin gidanta annabi sallallahu alaihi hadisin bukhari da muslim yace la tamna'u ima allahi masajid allahi wa buyutuhunna khairun lahunna kada ku hana mata bayin allah ku je gidajen allah masallatai kada ku hana mace ta je masallacin annabi lokacin da ga sahabbai ga annabi ga kowa amma annabi yake gidanta ya fi mata alkhairi doka in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kai sallah ɗaya za a ninka maka dubu in mace ce ta zauna gidanta sai yi tafinin ki ju domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa buyutuhunna khairul lahunna don haka asali ga mace shi ne ta zauna gida bata yi wani abu ba da ya fi ta zauna gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu awra mace al'aura ce فإذا خرجت إذن تبتك استشرفها الشيطان ليش أن يبيته يدينك أو أتاته يدينك نونة ممتانة شوى تايتاو يدينك نونة ممتانة شوى سوليمية سيمة مغانا دي تورنسو ذاك تسمت شيء أتشكين جدا تباشيني أساليبا دو أولا زامن واند ألا يستي مكا ما تاتينا تشكين جدا بكتبا ياشي واند ما تاتي تبتك koli kitan tita ta kai ko sallah masallaci a cikin san ta fita duk abin da ta fita wanda a cikin gida ta fita amma idan aka diba maslaha ta mutane amma ana bukatar mata likitoci to wannan fa zai halatta maka ta fita ba da shiga ta musulunci ba in ta iya kiyaye shiga ta musulunci ta fita likitanci ya halatta amma in bata kiyaye shiga na musulunci ba babu wani abu da zai halatta mata ta fita wannan muna magana asalin halatti ta yi da cewa akwai abin da ya fi halatti shine ta zauna wata a cikin gidanta da za ta iya zauna a cikin gidanta ta bude asibiti gidanta mata su iske ta gidanta ta diba su ya fi ta fita da gidanta ta je asibiti ta diba mata to amma in bai yiwuwa kamar yadda lamarin yake to yana halatta ga irin waɗannan abubuwa a ban mace ta fita asibiti ta yi aikin asibiti a ban mace ta fita ta yi koyarwa domin in bata sirri koyarwa ba in mace musulma ta fita tana koyarwa idan maka ta fado ko annabi ya fado suka ce bismillah ta dauka ta koya musu tarbiya idan ta zo da lullubinta da hijabinta ta koya musu tarbiya ya ce mai guntun skirt mai karin gashi wanda annabi zai fadowa ta ce jesus ta dauka ta duka ta dauka kaga duk wannan tarbiya ne yake shiga cikin yara don haka akwai bukatar su fita to amma in za a fita a fita da fita ta shari'a yanzu misali duk abin da ya sa mata ke fita akan fatawai yana halatta mace ta fita eh amma yana halatta ta fita da wata shiga babu mai yin fatawa babu fatawa ko ɗaya babu malami ko ɗaya da yake yana halatta ki fita wuyan ki sake babu in dai za ki fita ba likitanci za ki komai za ki je yi wuyan ki sake ke za ka yi kafada gale ga kafada ba ya halatta fita ce haramun ki in za ki fita ƙafafun ki ga fili ana ganin su al'aura haramun ne fitar da ke yi in za ki fita ya kasance da mutsanki ga fili ana ganin su haramun ne fitar ba ya halatta ya ke cewa musulunci ya yi jima kike fita da wani muna bukatar mata likitoci ba haka fa kawai ba da wuyan ki fake ba haka fa kawai ba da gashin ki sun yi mai cozo ba haka gawai ba ana ganin gashin ki daga ba ba haka kawai ana ganin kwaburin ki ba ana ganin kafar ki ga ba haka dai ba kacce malaka ba musulunci babu wani mallamin musulunci da yake ba da fatawa yana halatta ki fita in da kowani malami in ki fita haramun ki sai haki dawo cikin gidanki sanan hadisai da yawa sun nuna hadarin fitan mace Imam Ahmad ya fitar da hadisi cikin Musnad ne da isnadi ingantacce daga Fadala ibn Ubay bin radiyallahu anhu ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama Annabi ya ce salatu lakat al anhu mutum uku kar ka tambaye su saboda tsananin azabar su kuskuren su yayi yawa kan ma ka tambaye su rajulun faraqa al jamaa na farkon su shine mutumin da ya rabu da jama'a ya fita ya yi kuruji daga jama'a wa asal imama ya saba ma shugabane ko wa asa imamahu ya saba ma shugabane wa ma ta'asiyan ya mutu yana mai sabawa ya zo an yi kuruji a shugaba an yi fada ya fita ya ja jama'a wannan sai sabar da fitintinu da wahalhalu mun ga da suke ta aukuwa a kasashen Larabawa shekara 11 da suka wuce ta annabi ya ce wa amatun aw abdun mutum na ji da ma kai tambaya akai ne saboda yawan zunubai ne shine baiwa ko bawa abaka wanda ya kere ma mai gida ne gudu ya ban mai gida ne famata ya mutu akan haka na uku wa mar'atun ghaba anha zawjuha da matar da mijinta ya fita baya gida kad ka faha munaka dunya, ya ishe ta walhalin dunya, ya fice neman abinci, ya fice ne mata abinci, ne mata tufafi, fata barra jak ba'da hu, sai ta fita gida bayanai. Fala tas'al anhum, annabi sai ka tambayi wayannan, wato kai tambaya game da su domin tsananin azabar su domin girman zunubin su. Yace wa salatu la tas'al anhum rajulun naza Allah rida'ahu, akwai wasu mutum uku su ma kada kai tambaya a kan su. Mutumin da ya yi jayayya Allah ga mayafi ne, fa inna rida'ahu kibriya'u, abinda an mayafin Allah wata abinda ya keɓanta ga Allah shine girma, wanda ya kai a ji an girma. Zaka al-kibru yake girman kai, abinda ya sa shi dan adam yana jin ya kai, yana jin to meye matsalar don bai kai ba, amma shi Allah ya kai. Shi da adam da ke jin ya kai yayi waye, nan take da ciki ne na ciwo ya dinga wayo Allah wayo kai, nan take da wata musiba ta sa bai aga kuka, nan take ya rikice, don shi bai kai wannan girman kan ba, bai kai ya jiya kai ba, amma shi Allah shi adda al-kibru ya, Allah shi ya cincinta ya jiya kai, domin shi ya kai shine hayyul la yamutu, shine al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, bi shine zaka shi ya kai shi adda al-kibru ya. Sai annabi sai yake wa izaruhu izza, abinda an madauri ne ya kebanta da shi shine girma da buwaya. To duk wanda ya dinga girman kai yana ganin ya buwaya, shi ma kai kai tambaya akan yayi. Wa rajulun shakka fi amri llahi, da mutumin da ya shakka ga al'amarin Allah, ga samuwar Allah. Wal qanu min rahmatillahi, da mai yanke tsammani daga rahmar Allah. Mahallu shahid shine nan, annabi sai yake wa mura'atul ghaba anha zawjuha, da matar da mijinta ya fita gida baya nan, karkafaha mu'natar duniya, ya ishe ta lamarinta na duniya, fatabarrajat ba'dahu, ta fita bayanai. Zaka asali ga mace shi ne ta zauna a gida, don shi idan mata suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wajen su yi mubaya'a, shin abin da yake musu mubaya'a da shi ne kada su yi tabarruj, kamar yadda hadisi ya inganta daga wata sahabiya da ake cewa Umaymatu bint Ruqayqa radiyallahu anha, yani wannan hadisi ya inganta cikin Musnad Imam Ahmad, isnadi ne hasan ne, annaha atat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tubayyihu, tazo inda annabi sallallahu alaihi wasallam cinai mubaya'a ala al-islam, akan musulunci zaka shiga musulunci, fa qala sai yace ubayyuki ala an la tushriki billahi shay'a, ina mubaya'a da ke kada ki shirka da Allah, kada ki hada kowa da Allah. Wala tasrifi, kada ki sata. Wala tazni, kada ki zina. Wala taqtuli waladaki, kada ki kashe ɗayanki. Wala ta'ti bi buhtanin taftarinahu bayna yadayki wa rijlayki, kada ki zo da tsoron ƙarya da kike ƙirƙira tsakanin hannuwanki da ƙafafunki, shine zina. Wala tanuhi, kada ki boda da hargowar mutuwa. Wala tabarraji tabarrujal jahiliyyatil ula, kada ki yi fita irin fita ta matan jahiliya na farko, don kana cikin haramun, yana cikin abin da annabi ke wa mata mubaya'a, kada su yi fita irin fita ta jahiliya farko. Ko da an ce ya halatta ki fita da shiga ta musulunci, ba nan da nan ki buga mota ba, kin yi wajen sayan ice cream, a jima ki buga mota, kin yi wajen sayan kaza, a jima ki buga mota, kin yi wajen kai ɗinki, a jima ki buga mota, kina so ki ce gani mai ɗinki ya gama, wannan sharti mutabarrujul jahiliyyatil ula. Fita na farko ba da shiga ta musulunci ba, na biyu kuma da yawan fita ko mitin da ke yake, sai da annabi ya ce ki zauna gidanki, kada ki yarda ki fita, ko da masallaci ne to zama gidanki ya fi sallah a masallaci lada. Abu na gaba, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi irin siffofin da fitar su ga mata haramun ne, kamar da hadisi ya inganta Imam Muslim ya fitowa cikin sahihi ne daga hadisin Abu Hurairata radiyallahu anhu, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sinfani min ahli an-nar, kashi biyu cikin ɗan wuta, lam arahuma, har yanzu ban gansu ba. Wata annabi ina ba mu labarin wasu nau'in ƴan wuta ne da shi, har yanzu shi bai gansu ba, amma dai an sanar da shi cewa wa'innan ƴan wuta ne, sai bayanai za su zo. Na farkonsu qaumun ma'ahum siyatun, wasu mutane riƙe da buloli ka aznabin baƙari, kamar wutsiyoyin shanuwa, yadribuna bihannasa, suna bugun mutane. Wannan su ne suwa kenan, mutane da buloli suna ta bugun mutane na? Endeavor. Ya shi aka da ke ido ka yake, eh kuma kowa yake bugu. Don da shi ta yi bugai. Zaka endeavor, na? Eh. Zaka endeavor da duk wani wanda ya sa kai ne kawai ya hito kamfe, ko ya hito wani abu da buloli kawai, yana hitowa tagan mota yana bugun mutane, yana wa mutane ba dole sai kamfe ba. zaka dai mutane da buloli suna bugun mutane sai annan ya ce wannan ɗan mutane da ni ban gansu ba na biyu wani sa'un kasiyatun awiyatun da wasu mata wani gaye sun sa tufafi amma tsirara suke ma'ilatun mumilatun su karkatattu ne kuma suna karkatar da wasu ru'usuhunna ka'asminatil bukhtil ma'ila kawunansu kamar tozon raƙumi wanda ya karkace an yi irin an yi a cuci maza an sa ya yi baya ya yi mutace shi ne ya yi baya ya yi nuna tana da gashi ta yi hidda shi haka kowa sai ya gane sai annabi ya ce la yadkhuluna aljannata irin waɗannan matan ba su shiga aljanna wala yajidna rihaha kai ba su majin ƙarshen aljanna wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƙarshen aljanna kuma ana ji ne daga tafiyar kaza da kaza don haka haɗari ne mace ta fita da shiga irin wadda yake tana jan hankalin maza shiga irin wadda take siffanta jikinta don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yabba Usama bin Zaid kyautar wasu tufafi wanda ke lafi-lafi tufafin suke ta annabi bai gane da su ba ce na tufafin ka yace na ba mata ta su ke ce to ka ce mata ta sa wani abu daga ciki kada ta fita haka nan ya kasance da waɗannan tufafin kadai suna siffanta jikinta don haka an ce miki yana halarta ki fita aiki gaskiya ne yana halarta ki fita aiki ba haramun ba ne amma cikin cika sharuɗin musulunci da musulunci ya gidaya ya kasance da hijabin ki wuyanki bai fito ba gashinki bai fito ba kafin kafarki bai fito ba damuƙar hannunki bai fito ba ƙafar hannunki bai fito ba kin rufe ko'ina a jikinki kin ba fuska da tafin hannu in abin da ya fi haka kyautatuwa ki rufe tafin hannun da fuskar ki sa niqabi abin da ya fi haka kyautatuwa ki tsaya cikin gidanki ki zauna kawai shi ya fi haka domin ne domin waƙarna fi buyuti kunna ku tabbata a cikin gidajenku nesa nake dogon bayani a kan haka domin ya wajaba gare su ku ‘yan uwanmu ɗaliban ilimi da malamanmu da masu wa’azi su dinga yayata wannan su yi hudubar jumu’a a kan waɗannan abubuwan wajen koyarwa su su yi wajen facebook duk inda suka samu dama su yi yanzu ya kai sai a kawo mace wuyan ta sake hadan mutsin ta sake ta zo gaban maza tana kalakatai ana taɓa mata wai ta iya magana ta iya kaza ngo ta kai ita ma ngo wannan ngo da kike in dai ka kai ki fito wuyan ki waje gaban maza in ka kai ki fito gashin ki waje in ka kai ki fito dan mutsa hannuwan ki waje ko kafafun ki waje wannan ngo kanta haramun ce ki bai halatta ki participate ki duk wani amfani da kike kawo mutane kai kina kona kanki ne haka addinin musulunci ya tsada haka addinin musulunci ya zo don haka mata ji a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam fa sahabbai ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce khairu sufufir rijali awwaluha wa sharruha akhiruha wa sharru sufufin nisa'i awwaluha wa khairuha akhiruha sai annabi sai ce mafi fifi cikin sahun maza shine na gaba su a gaba ba su ganin mata mafi sharri cikin sahun mata su ne na baya domin su a kusa ga sahun mata su kuma mata su a kusa ga sahun mata na maza su ne mafi sharri sai da ce mafi sharri ga sahun mata su ne na gaba ya kamata tun da sahu na gaba ya fi na biyu ya fi na uku ya fi na hudu ya kamata inda na maza ya tsaya na mata ya zan shi ma na farko ya fi na biyu ya fi na uku amma a'a sai da ce mafi sharri cikin sahun mata su ne na gaba mafi alkhairi shi ne baya maza suna fara sahu da gaba ne a cika na farko sannan na biyu sannan na uku mata suna fara sahu da ƙarshe ne a cika na baya gaba ɗaya sannan mai bibe sannan mai bibe saboda me saboda su nisanci maza ya kasance ba a yi ikhtilafi ba ba a gauraya ba don haka ya ku masu yin dina in an yi aure ku kira mata da maza a haɗe ku kira mata da maza a zauna tebur ɗaya ku ji tsoron Allah kun saba ma wannan ayar Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ya ku mata ku zauna a cikin gidajenku ku dawwama a cikin gidajenku don haka asali ga mace shine ta zauna cikin gida amma yana halatta muka ce ta fita idan lalura ta kama yana halatta idan buƙata ta kama ba sai lalura ba abu buƙata ita ce abinda bai kai lalura ba ba lalura ba ne sai ta je ta sau amma yana halatta ta sau yana akwai buƙatar ta sau kamar da waɗancan matan na a Madiyana na wancan tsohon dattijin da an Madiyana suka yi magana suka ce sun fito ne domin babansu dattijo ne tsoho ne mun fahimci wannan ko sai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a cikin gidajenku sai Allah ya ce wala tabarrajna kada ku yi fita tabarrujal jahiliyyatil ula irin fita ta matan jahiliya na farko wa aqimna salata ku tsaida sallah ya ku mata wa atina zakata ku ba da zakka ya ku mata, idan mace tana duke da ta kai zakka za ka fidda zakka, kamar tana sallah kuma tana zama cikin nan ta yi sallah, haka tana ba da zakka. Sai Allah ya ce wa aqi inna Allah wa rasulahu, Allah da manzon shi da'a. Yanzu ji wa'annan ayoyin tun farkon su, ya nisa annabi, ya nisa annabi, annabi ya dinga Allah ya dinga ambaton su, sai zo yana amfani da lalirin mata cewa da su yake waƙarna fi buyutikunna wala tabarrajna, nurin niswa take fitowa, tabarrujal jahiliyatil ula, wa aqimna, ya ku mata ku tsaya da sallah, wa atina, ya ku mata ku bada zakka, wa aqina, ya ku mata ku yi da'a ga Allah da manzon shi. Sai Allah ya ce inna ma yuridu Allahu li yudhiba ankum rijsa ahlal bait, Allah yana nufin ya tafiyar muku da kazanta ne ya ku ahlal bait, wa tahirakum tahira, ya tsarkake ku tsarkakewa. Kaga wannan siyakin mata yake magana, zaka matan annabi su ake magana, su ne ahlul bait, matan annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne ahlul bait, kamar yadda nassosa suka tabbatar. Yanzu wannan ayar ga tana magana da ahlul bait, tana magana wa qawna fi buyutikunna wa la tabarrajna, magana mata take. Ji aya ta gabanta, sai Allah ya ce wa dhkurna, ku tuna ya ku mata, wato dukkan mirin dun magana da ake magana maganan mata ne. Mun fahimta? Don haka malamai suna tattaunawa game da cewa ne ahlul bait. Wasu daga cikin malamai suka ce matan annabi ɗaya ne ahlul bait, domin ne domin su ɗaya ƙur'ani ya tabbatar suwa su yake magana. Wasu suka ce a'a, akwai iyalan gidan annabi ƴan uwa ne da zan karanta muku hadisi yanzu, ku ji suwa ne ne su ma ahlul bait ne, haka haka mata ne. Wannan shi ne ƙauli mafi inganci, suwa ne ahlul bait, musulmi cikin banu hashim. Wane ne hashim? Kakan annabi, annabi shi ne Muhammadu ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin hashim. To hashim ɗin nan duk wanda ya musulunta cikin jikoki ne, to su ake ce ma ahlul bait. Kuma wanda yake za mu ji ko su wane, ahlu ali, ahlu aqil, ahlu ja'far da ahlu abbas, duk wa'annan su ake ce ma, su ake ce ma ahlul bait, in an haɗa da matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sahihi muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana siffanta su da haka. Hadisi ya inganta ta hanyar tabi'ai guda uku. Na hukunsu Yazid ibn Hayyan yake cewa in alaktu ana wa Husayn ibn Sabara, na tafi da ni da wani tabi'i da ake cewa Husayn ibn Sabara wa Umar ibn Muslim, da wani da ake cewa Umar ibn Muslim, mu uku muka je ila Zaid ibn Arqam, muka je zuwa ga Zaid ibn Arqam. Falamma raka ji manzo Allah kenan sallallahu alaihi wasallam, ya raka Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu. Falamma jalasna ilayhi, lokacin da muka zauna inda shi ke, kulna, sai muka kala lahu Husayn, sai Husayn sai daga cikin mu sai yake mai laqad laqita ya Zaid khairan kaseera, ya kai Zaid ibn Arqam lalle ka samu alheri mai yawa. Ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai alherin da ka samu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da idanunka, wa sami'ta hadithahu, ka ji hadisi ne da kunnuwanka, wa gadawta ma'ahu, ka ji tayaki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallaita khalfahu, kai sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, laqad laqita ya Zaid khairan katira, hakika ya Zaid ka sadu da alkhairi mai yawa. Hadithna ya Zaid ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya kai Zaid ka babu labari cewa hadisan da ka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin wani hadisi. Ala sai ce yabna akhi, ya kai dan dan uwana, wallahi laqad kadiratni, wallahi shekaruna sun tafi na tsufa, wa kaduma ahadi, lokaci na ya tafi, wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'ilmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, don haka na mance sashen abin da niji daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fama hadathtukum faqbalu, duk abin da niji kuka tana baku labari daga annabi ku karba, wama la fala tukallifunihi, duk abin da ban gaya muku ba kakku kallafa ne, kakku tilasta ne. Thumma qala, sannan sai ya ce kama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman khatiban, annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya tashi cikin mu yana huduba, dima'i yud'a khuman, ga wani wuri da ake wasu ruwa da ake ce mahuman, da aka ce mahuma ga biri khum kenan huduba da yayi, baina makkata wal madina, tsakanin makka da madina muna hanyar dawowa da makka. Fahamidallaha, cikin abin da annabi yayi da ya tashi yana magana sai ya gode ma Allah, wa asna alaihi, yayyabo ga Allah, wa wa'aza, annabi yayi wa'azi, wa zakkara, annabi ya tunatar da mu. Thumma qala, sannan annabi ya ce amma ba'du, bayan haka, ala ayyuhan nas, ku saurara ya ku mutane, fa innama ana basharun, haqiqa ni mutum nake, yushiku an ya'tiya rasulu rabbihi fa ujiba, manzon ubangiji na dan aike daga ubangiji na yayi kusa yazo kuma ni in karba kira wata mala'ikin mutuwa yayi kusa yazo kuma in rafi in bakku daga wannan hudubar da annabi yayi zuwa rasuwa tai kwana bai kai kwana 40 ba saboda yayi ta ne a cikin Zulhijja ya rasu a cikin Rabiul Awwal da kai wata hudu ba nake sanin da kai wata hudu ba ya rasu sai annabi sun san yace wa ana tarikum fikum fatalaini zan ban muku wasu abubuwa masu nauyi cikin ku guda biyu awwaluhuma kitabullahi na farko su shine littafin Allah fihi al-huda wan nur cikin littafin Allah akwai shari'a akwai haske fa khudhu bi kitabillahi ku yi riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku yi shi da hannu biyu gangan fa hasa ala kitabillahi annabi ya kwaitar akan littafin Allah da riko da shi wa raggaba fihi ya kwaitar game da haka thumma qala sanna annabi ya ce wa ahlu baiti kuma ina yi muku wasiya da iyalan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tuna muku Allah game da iyalan gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina tuna muku Allah game da iyalan gidana salasan hasu uku yace haka ala lahu husayn sai husayn inna yace mai man ahlu baiti ya zaidi wa ne ni ahlu baiti ya kai zaid ibn arqam alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin ma kana ba ta cikin ahlu baitihi qala ke zaid yace nisa'uhu min ahli baitihi ma kana suna cikin iyalan gidanai walakin ahlu baitihi man qurimat sadaqata ba'dahu da sai dai ayan gidanai wanda aka haranta masa sadaka bayanai wa qala husayn yace mai wa mauhum suwane qala hum alu ali yace sune iyalan gidan ali wa alu aqil da iyalan gidan aqil wa alu ja'far da iyalan gidan ja'far wa alu abbas da iyalan gidan abbas qala kullu ha'ula harum sadaqa kin sai ce mai wannan an haranta musu sadaka qala na'am sai ce zaka suwa da suwa ka fadi alu ali da alu ja'far da alu aqil da alu abbas wai ne suka ce wannan musulmi cikin ahlul bayt cikin banu hashim wato da wanda yake maka musulmi cikin banu hashim da wanda yake maka alu ali da alu aqil da alu ja'far da alu abbas dai saboda me saboda hashim din nan saboda girma ne ne ake jinginawa ana cewa banu hashim haka ake ce mu jikoki ne banu hashim ake ce musu to hashim din nan waka ne yana iya guda hudu disorders babu wanda ya kawo sai mutum guda Abdul Muttalib shi da ya rayu cikin iyalai duk iyalai hudu sunan su zaka yanke kace kenan banu Abdul Muttalib ko tunda an ce banu Hashim kuma Hashim yana da yaya hudu kuma duk sunan su ba su da yaya zaka sai daya kawai Abdul yaya shine wa Abdul Muttalib shi kuma Abdul Muttalib zaka za ka ce wa yaya Abdul Muttalib shi kuma Abdul Muttalib ne yana da yaya goma yayan nan goma duk sunan su kafin zuwan musulunci guda hudu kawai suka iske musulunci sunan su iske musulunci da Hamza da kuma da Hamza radiyallahu anhu da al-Abbas bin Abdul Muttalib sannan kuma da Abu Talib da Abu Lahab wannan mai tabbata da su hudu suka iske musulunci cikin iyan Abdul Muttalib cikin su biyu suka musulunta da Hamza da al-Abbas su biyu suka musulunta biyu ba su musulunta ba da Abu Talib da Abu Lahab su biyu ba su musulunta ba da kun ga ya dawo kenan aluwa alu guda biyu ne da suka musulunta ko da al-Abbas da wa kuma da Hamza to Hamza ya rasu bai haihu ba bai bada ba saboda kun kenan shi babu shi babu alu Hamza zaka wabba yaya shine al-Abbas to al-Abbas ya musulunta zaka sai a ce alu Abbas to cikin wayannan kuma wanda ya bada da suka musulunta suka da annabi shine Abu Talib shi kuma Abu Talib shine mai musulunta ba an batun sunane sai an bata dane ya ne da haka sai a ce alu ali da alu jafar da alu aqil da ali da jafar da aqil dukkanin su ɗan uwa dukkanin su yan Abdul Muttalib ne zaka da ake musulmi cikin banu hashim kun ji me yasa an ce musulmi cikin banu hashim musulmi cikin banu hashim da kuma wato sune alu ali da alu aqil da alu jafar da kuma alu abbas Allah ya jaddada su duka wai ne su ake ce ma ahlul bayt da kuma matan annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya inganta cikin wannan hadisin Zaid ibn Arqam ya faɗi cikin wannan hadisin akwai wani hadisi da ke nuna haka domin wannan ayar da ta sauka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira Ali ibn Abi Talib da Fatima da Nana Fatima da Hassan da Husaini ya sa musu mayafi kamar da zamu ji cikin wannan hadisin. Hadisin shi ma Imam Ahmad ya fidda shi cikin Musnad ɗin shi daga Nana Ummu Salma Allah ya kara mata yarda zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam mata Annabi sallallahu alaihi wasallam hina ja'a na'lu al-Husayn ibn Ali lokacin da aka zo labarin mutuwa shahada Ali ibn Abi Talib ya zo mata kaga labarin cewa Ali ibn Abi Husayn ibn Ali ya je can Kufa kuma sun kashe shi Karbala sun kashe shi sai ta ce la'anat ahlal Iraq lokacin da sallar Ali mutanen Iraq mutanen Karbala da suka kashe shi wannan su suka ce yazo kuma suka kashe shi faqala sai ta ce qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya kashe su suma gan ruhu sun ruɗe shi suka ce mai ya zo sai da wasu suka bar shawarar kada ya zo suka ruɗe shi wazalluhu da ya zo suka kaskasta shi la'anahumullahu Allah ya la'ane su fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ja'at fatimatu fatima ta zo mai gadiyatan bi burmatin qad sana'at ta zo mai da tukunyar wani abinci da safe wata safiya ta zo mai da tukunyar abinci da ta yi fiha asidatun a cikin tukunyar nan akwai asida wani nau'in abinci ne tahmiluhu fi tabaqin laha ta dauko shi cikin wani kwano ta juye cikin daga tukunyar hatta waba ashabai ne dai hatta aza wannan kwano gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala laha sai annabi ya ce mata aina ibnu ammiki ina dan baffanki wato ina mijinki Ali ibn Abi Talib qalat huwa fil bayt kace yana gida qala sai annabi ya ce fadhhabi fadaihi kije ki kira shi wa atini bidnaihi ki zo min da ƴaƴa ne guda biyu Hassan da Husaini kenan qalat sai Ummu Salma ta ce faja'at taqudu bnaiha sai ta zo tana jan ƴaƴanta guda biyu Hassan da Husaini kenan kullu wahidin minhuma biyadi kowani ɗayan su ta riƙo shi da hannu ɗaya Al-Hasan da Al-Husayn kenan wa Ali yamshi fi isrihima shi kuma sayyidina Ali ya biyo bayan sa yana tafiya hatta dakalu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har suka shigo inda annabi sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu ma fi hijrihi sai annabi ya zauna da Al-Hasan da Al-Husayn a cikin kafafu ne wajalasa Ali an yaminihi shi kuma sayyidina Ali ya zauna gefe ne na dama wajalasat Fatimatu an yasarihi sayyidatuna Fatima ita kuma na Fatima ta zauna a gefe ne na hagu qalat Ummu Salama sai Ummu Salama take ba mu labari sai ta ce fastabaza min tahti kifa'an sai ya ja wani mayafi wani zane a ƙasa na khaybariyan zanen na khaybar ne kana bisaqan lana ala manamihi wannan zane shi ashiddin baccin mu zaka ya ja shi akan shiddin mu falaffahu annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi jami'an sai annabi ya yafa musu wannan mayafin su duka da shi da Hassan da Al-Husayn da sayyidina Ali da Nana Fatima fa akhadha bi shimalihi tarafayn kisa'i fa alwa bi yadihi al-yumna sai da hannu hagu ya tsoko rawan zanin sai ya sa hannun dama sai ya yafa musu shi fa qala sai ya ce fa'alwa bi yadihi yumna ila rabbihi sai daga hannun dama zuwa ga ubangiji ne fa qala sai ya ce allahumma ahli ya allah wa inni sunna iyalaina azhib anhum rijsa allah ka tafiye musu da kazanta wa tadhhirhum tadhira ya allah ka tsarkake su tsarkakewa allahumma ahli baiti ya allah wa inni sunna iyalan gidana azhib anhum rijsa ka tafiye musu da kazanta wa tadhhirhum tadhira allah ka tsarkake su tsarkakewa allahumma ahli baiti ya allah wa inni sunna iyalan gidana azhib anhum rijsa allah ka tafiye musu da kazanta wa tahhirhum tahira allah ka tsarkake su tsarkakewa qultu sai nace ita Ummu Salma ke magana ya rasulullahi ya manzon allah alastu min ahlika ni ba ce iyalanka nake ba ala bala ce ce gaskiya ne ke ma ce iyalai na kike fadkhuli fil kisa'i ke ma shigo cikin mayafin qalat ta ce fadkhuli fil kisa'i sai ni ma ni shiga cikin mayafin ba'da ma qada du'a'ahu li bi am amni bayan ya gama yin addu'a sai ga dan baffanai Ali wa ibnihi da ƴaƴan shi guda biyu Al-Hasan wal Husayn wa ibnatihi Fatima da iyatai Fatima kaga ita ma annabi ya tabbatar mata ita ma cikin ahlul baiti take zaka ahlul baiti sune mata ne da kuma waɗannan mutanen da muka ambata insha Allah anan zamu dakata karatun gobe zamu ƙara karanta wasu maganganun malamai da ke tabbatar da cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alim alaye suke musamman siyakin na Qur'ani haka yake nunawa da wannan da wasu bayanai duk za ku zo gobe da yadda Allah abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatanmu ya shafe cikin littafanmu sai akwai tambayoyi da muke amsawa kafin nan akwai taziya da zamu rika ta wanda ya reni a larama yau da safiyar rasu shi ya rene shi alkali na madina alhaji alkali na madina wurno wanda yake sananne da cijo ne mutumin kirki ne musamman mutum ne mai taimakon addini akwai makaranta da ya assasa a nan garin wurno ta Amirul Mu'minin Muhammadu Bello wanda yake mutane da yawa sun haɗa cikin Qur'ani a ciki shi ya reni wannan alaramar namu yau Allah ya yi mai cikawa muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya ji ƙanshi Allah ya tsaya huta muna miƙa ta'aziyya ga iyalai ne Allah ya ba su haƙuri haka sai kuwa ana ramma ta'aziyya bayan mun gama kusan shi ya rene shi kusan shi ya riƙe shi kusan gare shi ya yi karatu gare shi ya yi karance karance ga yanzu muna ta fa'ida da karance karance shi Allah ya mai rahama tsakanin sallar addu'a bayan sallar farilla da bayan sallar nazila hadisi ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa dubura kulli salatin ƙarshen kowace sallah kuma hadisi ya zo cikin sahih muslim cikin da ake an sa addu'a dubura kulli salatin bayan kowace sallah amma fassara mafi inganci abinda addubura salatu shine kafin a sallari ya anna dubura shay'i fihi ya aka ce dubura abu da kai da yake dubura kamar da ake cewa dubura duburan mutum gare shi take laƙi take ba baya ne take ba sai an gama mutum bane sannan take zuwa baya don haka wajen addu'a shine bayan sallah ne ake yin da bayan sallah bayan ka yi tahiyya ka yi salati tunan bayan sallah annabi ya ce summal yatakhayyar min addu'a ajabahu ilayhi sannan wannan lokacin mutum ya zabi addu'a da ta burge shi yayi ta a wannan wuri in ya sallah ne ya daga hannu yayi addu'a akwai laifi babu laifi amma dai abin da ya inganta ba taɓa ruwaito annabi ya gama sallar farilla ba ya ɗaga hannu ya yi addu'a ko sallar nafila ba ya gama yana gama ya ɗaga hannu ya yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya haka in ya zo azkar yake yi don haka addu'a ta kasu du'a'u matsala da du'a'u ibada addu'a wadda ake yi ta abin da ya ci goyen annabi ya gama sallah ya astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tawaffa ya dhalal wal ikram la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa al ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhul jadd minka al jadd لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون في كلمه ايه الكرسي هنا سته مريا سنن في بيو ده تسبيح سبحان الله وان سن ابو غدا ديار da aka yi yo annabi sallallahu alaihi wasallam yayin sallah su suka inganta abinda ba su ba babu laifi ko an yi amma dai wanda suka inganta su ne waɗannan guda biyar kamar yadda tsaro su haka kamar yadda tsaro su haka guda biyar saboda haka don ya ɗaga hannu bayan sallah yayi addu'a ba babu laifi ibnu qayyim yana ganin don ni zai bai ci haramun bane amma yana ganin cewa yanzu kana al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji ne a lokacin da kake ganawa da shi baka roƙai abu ba sai da kace assalamu alaikum ka gama ganawa da shi sannan ka roƙai yana ganin cewa hikimar mata fi sahin ka sallar ya kai addu'a domin lokacin kake ganawa da ubangijinka amma da mutum ya ɗaga hannu wannan lokacin ya yi addu'a ta farilla ce ko ta nafila babu laifi haka Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen yake fatawa wallahu ta'ala a'lam
assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara ma dakta lafiya da kuma sanar da albarka da Allah amin dakta ya halatta idan kana sallah ko wata sallah ta farilla kada hannuwanka ka ga Allah
ban fahimta ba kana sallah ko wata sallah ka daga hannuwanka in in bayan sa ne Allah ya mana mijin zaka yi kunuti yana daga hannu amma cikin sujuda ba a daga hannu ayi haka cikin rukuyi haka wajen zaman tahiya ba a daga hannu cikin sallah inda ake daga hannu kawai inda addu'a shine wurin kunuti wallahi ta'ala na bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sallafa illa bai inganta ba sallafa illa bai inganta ba sallafa illa ba daga hannun ko ina sai cikin lokacin kunuti wallahi ta'ala an ga
cewa salamu alaikum Allah ka fara malam dafi'a tambaya ka ubana ne musulmi ya zo kuma kirista kuma yana da dukiya ya mutu kuma ba ya halatta shiga da sa ina musulmi
akwai tsawanin malamai akwai masu ganin cewa la'ayyata waga su ahalul millata ne mutane sun ku san bambancin addini ba su gado ba su musulmi ne gado kafiri kafiri bai gado ne musulmi amma a mazhabar shafi'iyya ina tsammanin hanafiya musamman hanafiya suna ganin cewa shi musulmi yana gado kafiri kafiri a baya gado musulmi cewa kafa hujja da cewa al-islamu ya'lu wa la yu'lu alayhi shi musulunci shi as-sama ba a hawa a kai ne akwai wanda ya kira ni da waya yana neman fatawa irin haka an kai 'yan watanni cewa shi ne yake wajen kudu maso gabas ɗin Najeriya wata Ibo ne a al'adarsu na miji ɗaya ka gado yake ne shi na Kaduna zaune baban shi ya rasu ya bar dukiya ana ta kiran shi ya zo to ɗan uwa ne mata ne kuma shi dai namiji kuma baban nashi ba musulmi ba ne su kuma kawai ɗan uwa ne ba musulmi shi ɗaya musulunci ana cewa ya gado yana tambaya ta ya je ne ka je ka karɓa domin ba karɓa ba dukiya za ta ƙare coci ko ta ƙare ga waɗanda ba musulmi ba za ka yi amfani da wannan mazhabar ta Abu Hanifa cewa namiji shi yana da musulmi shi yana gado shi abba a gado za ka je ka karɓo gadon ka kun ga a nan Najeriya a nan kudu maso gabas. Nan da ɗaya ka gado amma ba mai muku ca ba daidai ba ne amma sai mu da aka ce ne zakar mutum har bil unsa musulunci kaɗai ya ji mamaci a gado yanzu mu waɗanda ke ganin sun waye sun haɗu sun ga sukan musulunci don mai musulunci ya ce a ba mace kaso ɗaya a ba namiji kaso biyu to an bincika kuma kowa da ya ce a bata ba musulunci ɗaya ce a bata ne in ka je daga waɗanda mace ba ta ma gado har yanzu wayewar da ci gaba gefen Ibo mace ba ta gado sai namiji ba ta kai matsayin gado ba kuma an tashi ba a sukarta in ka je Turai da namiji da macen duk mai gida yana da gida yana cewa ya ban har miliyan ɗaya a ba kare ya gare ko ya ce a kai gidan na kasassu amma a musulunci yana yi haka bai isa ba sai dai wasiyar ɗaya bisa uku dole sai an ba mace dole sai an ba namiji amma har musulunci ya ke suka shine mafi kusa na ayi gado amma kuma shi ake suka don haka shi a wannan dawo tambaya sai eh yana halatta insha Allah ya je karba kan wannan mazhabar ta Abu Hanifa wallahi ta'ala
an dai ce assalamu alaikum Allah ya shafa wa malam Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi da nisan kwana Allah ya shafa malam an maka fatawa ki karfiya akan wani da yake son aure wata kuma har ya kai goro sai wani ya masa kuma sun gudu ya rubuta fata Allah ya shafa malam ka ce babu ne shi da zai ne wata saboda mata suna da yawa har mutumin ya ce riyadi ba Allah ya ba ka mala Allah ya ba ka mala mun samu hadisi a cikin gadon musulma na'am hadisin ibn umar radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqdiru ar-rajul ala shay'in min ar-rajul hatta yakunu kull khatib qamru aw ya'dura kull khatib Allah ya ba ka mala
ko na hadisi ya idanta kuma abin da yake nufi mutum baya nema akan neman wani har sai wancan ya bari amma ko ba a bashi ba yanzu misali don ya kawo goro amma ba a yadda an bashi ba an watsa na bari da shi sai a ce za ka tsaya har abada ba za ka yi aure ba kuma mutum nawa ke kawo goro ya kawo sadaki ya ƙi da shi ya kasance lamari ya watsa ba ai da shi ba kenan duk wannan mace abin da ake nufi tsaya nan har abada ke da ita ba za ta yi aure ba ba shi ake nufi ba hadisin ka abin da yake nufi lokacin da yake nema aka ba shi izini yayi nema to ba za ka shigo ba amma in an watsa da shi har an samu to ya na daurin aure da wani to ya halatta ai wato wancan bai laifi ba laifin da yayi yana cikin nema amma rabbi aka watsa nema gidansu da hukuncin sun baka da baya suka gano kana shayi-shayi ko suka gano baka da jalli ko aka yi rigima ko suka ce ka yi kaza suka ce ba su baka to yana halatta wani ya shigo ya neme ka wannan bai shiga cikin wani yayi nema akan neman wani ba ka yi kokari da ka kawo wani hadisi amma ka ji abin da yake nufi bayan da nufin du'o'in da ya watsa kada wani ya zo a yi da shi ba wallahi ta'ala wanda bai sana'a ba wanda bai sana'a wanda bai sana'a ba ba shi ne kai amma ban ce maka almajiri da cewa nake wanda bai sana'a
assalamu alaikum
warahmatullahi ana ba talaka aure amma ba a ba wanda bai nema aure talaka shine wanda yana nema amma dai kawai Allah abbe ba shi ba in ya ga dama Allah zai ba shi daga baya shugaban kasa Shehu Shagari da malamin primary school ne daga baya zai zama shugaban kasa don haka dai yana tsakkara masa sana'a na ha ya ga ce ba wace wa ake ba ga iyayen ta susa mata da wani in yana jida wani ya shigo jida haramun ki amma fa in yana jida wani ya shigo jida haramun ki amma ba haka yace ba shine tambayar shekaran jiya cewa ya kai goro amma ga an samu sorana da wani ya kai goro ki bambance tsakanin guda biyu kuka su jiya hadisi yadda yake la yahsubu ar-rajulu ala khidbati akhihi wa la yasumu ala sawmihi kada dayan ku yayi nema akan neman daya kada ya taya akan tayawa tai yanzu misali mutum ne yazo yanzu mu zo na biyu domin na farko yayi mutum yazo sai kayan ka baka ban mai ba ina so ya tsaya baka ban mai ba ya huce wani yazo ya tsaya ko kuma kafin ka ne yana zaune wani yazo ya tsaya ka ban mai sai a ce tunda wannan ya tsaya ka kace san ba kowa a'a amma lokacin da yake tsayi baka zo kai maka kaya ba za ka zo ka ce ma wanda yake tsayi ba cewa dan kara maka ya saye 10,000 kace ni dan baka 11 wannan haramun ne amma ya saye 10 ba aban mai ba an gama cinikin wani ya zo sai ya sha a ko sha biyu ko sha uku yana halatta a sai san mai wani ya zo ya kawo goron na gani ina so lamari ya wace to wani na halatta ya shigo kuma yayi aure amma in ya shigo yana nema an bar shi ya kawo goron yana sai na hada ne sai sai ka zo left cover ka hada kaya ka zo wannan baya halatta zaka matsalar guda biyu ce akwai gefe ne ke halatta kike da wani halatta hala a yi haka ne ne haka kai ma haka kai ma da ko ko kai ko ta kana nema an kai goro amma ba a ba ku ba ina biyu auren ka ne biyu ki ci aka ba ko kai aka ba kai an ka ba ku ba ta Allah hau shi kika gaji ina yin sai
amma da goro da take ne da hakan da kake mata ya shigo amma ba ba sallah ko dai ba ina jin zafi ne wallahi Allah ka ba da shawara ya sani kuma dan Allah ka yi mana wa'azi hukuncin wanda bai sallah sannan ya hukuncin ajrun wanda bai sallah kuma a tare da addu'a Allah ya tsiya dan Allah ko sai haka ido sai don Allah don Allah rake sannan ke kotar hadin ido da shi bai ne don rana fara jin haushin ba
gaskiya ne wanda baya sallah yana kan hada gine girma na farko muna addu'a Allah ya sa baban kai dawo yana sallah da shi da wanda ba su sallah cikin musulmi baban kai ji tsoron Allah ya san bambanci tsakanin musulmi da kafirai shi ne bai sallah al'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salata wa man tarakaha faqad kafara annabi yace wanda ya fata ya kafirai ta bainar rajuli wa bainish shirki wal kufri tarku as-salah tsakanin musulmi da shirka da kafirci shi ne bai sallah don haka baban kai ji tsoron Allah ka cigaba da yin mai addu'a ka cigaba da dawo hankalin shi ka cigaba da sa mai wa'azuzza da ke nuna muhimmancin sallah ka zauna da shi ka yi magana ka sa waɗanda ya yarda da su su yi mai magana da kai da sauran yan uwanka ku haɗu ku yi mai maganar sallah wannan ta ba babane ɗaya ba ne akwai mutane da yawa da ke bugo waya haka musamman mata abin na damun su wata mata ta ce in nake ba yana sa shi sallah sai baban su cikin dare amma baban su da su suna tsayawa su kya TV jam ko jam TV ko PS suna ta PS lokacin sallah ya yi amma ba su tashi su yi sallah wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne don haka wanda Allah ya jarabta da irin wannan ta yi haƙuri ta yi addu'a ta yi ta jawo hankali ne sai ma wanda Allah ya jarabce ka da uba irin haka ta yi ta yi mai addu'a ta yi ta jawo hankali ne da Allah zai sa shari'a amma ko Allah ya sa da shi da sauran dukkan shari'a wallahu ta'ala. cikin tambayoyi sun karo ta gobe kan musulunta jiya na jin kalmarinta na gani asali ba ta zama ne tare da iyayenta babanta yana wasu halaye da babu kyawu in na kawansu dai abubuwa tunda ba musulmi ba ne kaga ai abin da shan abu ma wani waye don haka asali shi ne sai mata duka ya sha ta yi waye hakan gudu ta gudu tana zaune da wani ne daban in tana zaune da wani kuma wanda ba muharraminta ba wanda yarensu ɗaya ta hanyar shi ma ta zo ta musulunta suna son ta musulunta kuma ta zo ta karɓi musulunci bayan ta karɓi wannan mutumin za ka dole muna buƙatar inda za ka zauna a kuma ta mata da ta karɓar muna ita ya ce yana son ya aure ta an tambaye ta ce ita ma tana son ta aure shi za ka za mu binciki duk abin da ya kamata da waɗanda suka kamata sai a yi a magana shi wannan yaron ɗan yaren su ne shi ma bai jin Hausa ma amma dai in ya ga musulmi ne ya ga alamar gaskiya da rai da alamar jajircewa da cewa shi zai aure ta kuma zai tsaya da ita har abada kuma duk abin da su kuma ya babban kokari duk ma abin da aka yi ya dai kokari da ya kawo ta musulunta wal islamu ya juddu ma qablahu don haka yayi kokari kwarai da gaske don haka ga alama tana bukatar ba ce mun tana bukatar tallafi ba shi wanda ya kawo ta wanda kike tare da shi wanda yake sai aure ta aikin hannu yake yi kun ne aikin hannu ai ba wani karfi da shi ne shi ba yana zaune a wani da aka ara mai yake zaune nan yana aikin hannu to kuma bai ce mun yana bukatar komai ba don ga alama yana da zuciya iya karfi nema amma duk haka nan bai hana mu in mun ga cewa din ba da tsari a kai makamai yana da tsari ba shi ne sai an yi zagaya ba na sun zagaya wanda ake musamman ga mu za mu fara neman tallafin marayu don haka duk wanda yake da abin taimaka ma wannan matar sai magana da Malam Hassan Mu'azu ko Malam Isma'ila ko Malam Sirajo ko Malam Munir ko Yakubu Jafar ko Munawwar ko Malam Bello ko Malam Wamako ko Alhaji ko Yusuf Imam ko wanda cikin su ya yi magana da shi yana iya ba da nashi tallafi ko duk wanda ke zama a nan wannan kujerar da ake gani a gaba duk wanda ka gani ka baiwa insha Allah zai kawo wani abun kwarai mai ɗan gwaɓi wanda za mu iya dundiya abin da muka yi magana ya kace tana son sana'a kici ba kici makaranta ce ta koma cikin ta accounting da ke gama secondary school kace na fasa makaranta ba ni son makaranta ala kulli hal sai ta mutu ko tara a muka kawo mata tunda kai baka iya yin makaranta ba kana aikin hannu domin ka samu abin da kace ba kuwa kai dokar nan ne ka rasu ba in kuka fara sana'a kuka fara wani sana'a daga baya ko da kina son koma makaranta za ku iya taimakon ku koma makaranta tunda zaman ku na dindindin ne zaka ga Allah dinne yake taimaka da wani abu mai gwadi